الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammacin na ranar Litinin 4 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 11 ga watan 4 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Shine shin mace tana iya ma maza limanci ko baya halatta ta yi musu? Akan wannan mas'ala wani malami ya wallafa littafi na musamman akan imamatul mar'a lirrijal, hukuncin limancin mace ga mazaje. Ya tattaro maganganun magabata da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa baya halatta mace ta ma maza limanci. Daga cikin magabata waɗanda suke ganin cewa mace tana iya ma maza limanci kamar yanda takan iya ma ƴan uwanta mata, akwai al-Imam Tabari. Ta ina ya fahimci cewa mace tana iya ma maza limanci? Shine a ƙarƙashin hadisi na Ummu Waraka wadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi izinin ta ringa ma ƴan gidanta limanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izinin yi ma jama'ar ta limanci. Akwai wani tsoho dattijo wanda yake yin kiran sallah, in lokacin yayi sai yi kiran sallah, sannan sai ta ma ƴan gidanta limanci. Ibn Jarir al-Tabari Allah ya ji kansa sai yake cewa babu dalilin da ya ware wannan dattijo daga cikin mamunta. To illa kasancewar dalilai sun tabbatar da mace ba ta ma maza limanci, kamar yanda yana daga cikin dalilan shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Zan Allah ya ce wanda zai limanci jama'a shine wanda ya fi su ƙwarewa a wajen karatun Al-Qur'ani. A larabci ko in aka ce alƙawm ya keɓanta da maza ban da mata, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, sai ya ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum, inda a ce mata suna shiga karkashin qaum, to da babu fa'idar a ware su a wajen bayani bayan an ce la yaskhar qaumun min qaumin. Ubangiji ta'ala ya ce kada wasu jama'a su ma wata jama'a ba'a da izgidi, ni ake nihi kada maza su ma ɗan uwansu maza ko su ma mata wato izgidi da ba, sai ya ce asa an ya kuno khairan minkum, ya kusanta su waɗanda ake izgidi da su ake musu ba'a su fi waɗanda suke musu izgidi matsayi da karanci a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka yace wala nisa'un min nisa'in, kada mata su ma ɗan uwansu mata izgidi, ba yana nuna mace cewa mace ya halatta ta ma namiji izgidi, a'a, kamar yadda baya halatta ta ma ɗan uwarta mace baya halatta ta ma namiji, kamar yadda namiji baya halatta ya ma ɗan uwansa mumini ba'a da izgidi, baya halatta ya ma ɗan uwansa mumini ba'a da izgidi. To dan haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa namiji shike limantar ɗan uwansa maza, baya halatta mace kama maruwar wato maza limanci, kuma haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba taɓa samun inda mace tama maza limanci. Don haka ita kanta wadda ta jagoranci ma maza limanci wannan ba amurkiya, shaitaniya ce wanda ka koma cikin wannan littafi kaga tarihin ita wannan mata da lokacin da aka yi wannan, duk da cewa insha Allah akan matsalar ƙarin bayani insha Allah zai zo za mu ƙara karanta wannan littafi, wannan littafi mu ƙara samun wasu fa'idodi daga cikinsa, tare da cewa dalili na biyu wanda ke nuna baya halatta kwata-kwata mace ta ma maza limanci shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, lan yufliha qaumun wallau amrahum mura'a, manzon Allah yace duk jama'ar da wato suka jibinta ma mace lamarin su, manzon Allah yace har abada ba za su ci nasara ba, duk jama'ar da za su shugabantar da mace akan wani lamarin su to bayan da za a yi su ci nasara. Wannan hadisi ya gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wato mutanen Rum wato suka shugabantar da diyar sarkin su wanda ya gabata akan cewa ita ce basarakiyar su, manzon Allah yace sun kwafa da ƙasa, ai duk jama'ar da suka bujifinta ma mace lamarin su bayan da za a yi su ci nasara. Don haka kasancewar tsari ne wanda makiyanmu suka zo da shi ba don komai ba, don daman burin su a kullum ya zamanto mun koma baya. Ka taba ganin a Faransa ko a ina ne, ka taba ganin a ko a Amerika mace ta taba wannan a irin waɗannan ƙasashe na Turai, ka taba ganin mace ta zamanto ita ce shugaba, in ban da Ingila ita ma basarakiya ce, ba ita kawai kamar matsayin hoto ne, wannan firayim minista shi yake gudanar da komai a ƙasar, sai kuma a nan Jamus nan ne ke akwai mace, amma duk ƙasar da ta san inda aka sa gaba maganar ta shugabantar da mace akan wannan din sa, ita wadda take da awar haka Faransa bata taba shugabantar da mace akan cewa ita ce shugabar ƙasa. Don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja akan cewa mace ba ta ma maza limanci. Bugu da ƙari kuma ga ya hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake faɗa, duk da cewa wannan hadisi yana bayani a lokacin da jama'a maza da mata suke haɗe za a yi sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna fiyayyen sahun mata shine sahu wanda yake na can ƙarshe, wato kuma bayan sahun mata shine zama wannan sahu na farko kenan lokacin da suke sallah da jama'a da maza, sai ya ce fiyayyen sahu na maza shine sahu wanda yake na farko na kusa da lima, kuma bayan sahun maza shine sahu wanda yake na ƙarshe. To dan haka dai a takaice baya halatta mace ta ma maza limanci, hatta da ƴan uwanta mata, wasu daga cikin magabata suna ganin cewa hatta da mata ba za ta yi musu ba, illa kasancewar dalilai sun tabbata mace tana iya ma ƴan uwanta mata limanci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Ummu Waraka izinin cewa ta ma jama'ar gidanta limanci haka kuma su Aisha Allah ya kara musu yadda suka limanci ƴan uwansu mata kuma ita mace da cewa ai ta da mun sallah ta farilla ko mu ce sallah ta jama'a ba wajibi bace akan mace ba wajibi bace akan mace cewa in lokacin sallah yayi dole mace sai ta je masallaci cikin jama'a ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in ta nemi izinin zuwa masallaci to baya halatta majibincin lamarinta mijinta ko babanta ko wani wanda ke kula da lamarinta ya hana ta tare da cewa kuma ya nuna cewa ta zauna a gidanta ta yi sallah manzo Allah ya ce shi ya fiye mata alkhairi ta zauna a gida ta yi sallah shi ya fiye mata alkhairi da ta je masallaci amma in ta nemi izinin zuwa masallaci manzo Allah ya ce kada a hana ta kuma ba haka ba karan zuba kawai mace za ta fita ta je masallaci akwai sharuɗa akwai dokoki har ma Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa cewa wallahi inda a ce Allah zai kaddara dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yau ya ga yanda mata suka bushe suna fita ta tabarrushi ma'ana azraice take cewa wallahi da ya hana su zuwa masallatai kamar yanda aka hana matan bunu Isra'ila zuwa masallatai kaga wannan Aisha tana faɗa a lokacin su fa yanda mata suka juya hannun agogo baya a wannan lokaci ne take faɗa tun a lokacin nan akwai sahabbai masu yawa ga sunan sun wuce a lissafa wanda zamanin ne daga cikin zamani wanda yake fiyayye amma ga yanda mata suka fantare Aisha ta ce inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai kaddara dawowar shi a yau ya ga yanda mata suke fita zirara tace wallahi da ya hana su zuwa masallaci kamar yanda aka hana matan bunu Isra'ila to ina ga yau in ta cika wannan dokoki da sharuɗa da rashin shafa turare da rashin sa kaya waɗanda suke masu siffanta jikinta kuma ba tare da bin tsaki tsakin titi da wasu abubuwa na dokoki in ta cika waɗannan sharuɗa in ta nemi izinin zuwa masallaci to baya halarta a hana ta kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tamnahu ima'allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata game da masallatan Allah a lokacin nan dan Abdullahi ibn Umar shine Bilal sai yake cewa wallahi la namna annahum yace wallahi hana su zamu Abdullahi yace masa yaya ina ce maka manzon Allah ya ce kada ku hana bayin Allah mata game da zuwa masallatan Allah kai ka rinka cewa hana su zaku yi Ibn Umar a lokacin nan ya faɗa masa baƙaƙen maganganu ya zazzage shi har ya mutu yana masa fushi yana masa gaba akan yayi fito na fito da fatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma anan shi Bilal yana da iya uzuri irin yanda ya ga yanayin mata a lokacin su sun saba da yanayin mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa ba mata izinin zuwa masallaci a irin wannan lokaci to wata kofa ce ta fitina aka buɗa shi a iya wannan ke shi Bilal dan Abdullahi dan Umar shi kuma da yake Ibn Umar ba wasa game da al'amari da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace masa lalle manzon Allah ya faɗa kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah shi kuma dan nashi Bilal sai yake cewa wallahi hana su zamu saboda ya ga al'amarin mata yayi kamari a wannan lokaci shi kuma yaya za a ce ya ringa fito na fito da fatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka a lokacin nan ya faɗa masa baƙaƙen maganganu ya zazzage shi ya masa fushi yana masa gaba a wata riwaya aka ce har ya mutu baya masa magana dan haka kasancewar maganar mace ta ma mazalimanci wannan bai dace ba ɗan uwanta mata dai ta iya musu dan haka su ma waɗanda suka tafi akan haka irin su al-Imamu Tabari kauli ne wanda yake sharu a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen kayan sha ko kuma mu ce littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi, wanda bayani ya gabata cewa asali game da tufafi shine halacci, sai abinda shari'a ta tuge mana cewa bai halatta ba, kamar yanda bayani bakin gurgudu ya gabata akan wannan littafi. Kai sai insha Allah ta'ala za mu shiga sabon littafi na musamman. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الحديث الأربعمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Malam Allah ya ji kansa na faɗa kitabul jihad. Wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi. An shafe mubtada, an wanzar da labarinsa, inda za ka kaddara abinda za ka faɗa haza kitabul jihad. Lafazin al-jihad asalinsa a lugha ta Larabci, ko mu ce a yare na Larabci, malamai suka ce an ciro shi ne daga kalima ta al-jihad. Kalima ta al-jihad ma'anarta shine at-ta'abu wal mashaqqa, gajiya da wahala, shine ake kira da al-jihad. Don haka Larabawa na faɗa jahadtu jihadan ai balagtul mashaqqa, cewa na kai matuƙa a wajen gajiya, ko na kai matuƙa a wajen wahala. Ko kuma ya zamanto kalima ta al-jihad an ciro ta ne daga al-juhud. Lafazin al-juhud ma'anarsa shine abaka, ba da iya kokari akan al'amari, ka ba da iya kokarinka. Domin shi mai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah yana kai matuƙa akan wato wahalatar da kansa da sadaukantar da dukiyarsa, saboda ɗaukaka kalimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kalima ita ce hanya ɗaya-ɗaya wadda ba ta taka burki da bawa a gobe kiyama face aljanna. Saboda shi mujahid yakan sadaukantar da rayuwarsa, ya sadaukantar da dukiyarsa, ya yi turmi, ya yi tsayin daka, ba gudu, ba ja da baya, kamar yadda Hausawa suke faɗa, sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta. Ya sadaukantar da rayuwarsa, so yake ya ga cewa kalimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa ta ɗaukaka takiri kowace kalima. Ta kowane hali indai mumini ne zai ba da iya ƙoƙarinsa. Don haka a ƙarƙashin haka ya kamata mu gane cewa jihadi bai takaita ba akan sarin takobi. Ta kowace fuska da munini zai kawo gudunmuwarsa domin ci gaban musulunci, to wannan na karɓa, wato wannan kokari nashi na karɓa sunan jihadi. Daidai da dala da za ka saka akan wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah, wannan dala da ka saka sunanta jihadi. Ko ta hanyar wato kalimominka da za ka yi maganganu waɗanda za su kawo goyon baya game da ɗaukakar addinin musulunci, wannan shi ma sunan shi jihadi. Wallahi kasancewar a farko in aka ce jihadi, to ba komai zai wannan ba komai zai karɓa wannan suna a farko, face fita fagen daga game da fafatawa da abokan gaba na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abokan gaba na mu'min. A shar'ance idan aka ce jihadi, kamar yadda malamai suka faɗa, shi ne suka ce badlul juhudi fi qitalil kuffari wal bughati wa kuffari dari, wato ba da iya kokari game da yakar waɗanda suka kafirci ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma azzalamai, an gane ko su ne al-buga. Me ake cewa al-buga? Su ne azzalamai waɗanda suka tashi suka fada wasu jama'a na mu'mini kawai haka akan zalunci. To wannan an shar'anta ma shugaba na mu'minai ya daura damara ta yaki ya yake su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji ta'ala ya ce wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu, idan aka samu jama'a biyu na mu'minai suna yakar juna, Ubangiji ta'ala ya ce fa aslihu bainahuma, ku yi kokarin sasanta tsakankaninsu. Duk lokacin da aka samu jama'a ta mu'minai junansu yana yakar juna, to farkon abin da ya zama wajibi a kanmu mu yi kokari mu sulhunta su mu sasanta tsakankaninsu. Dan haka wannan aya tana nuna dan uwanka mu'mini idan ka ga yana fada da dan uwansa mu'mini ya zama wajibi akan ka ka tsaya ka sasanta su. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra, idan ɗaya daga cikin su ta yi zalunci ta ketare iyaka akan yan uwarta da aka gane ga jama'a azzalima wanda ita ce take yakar waccan akan zalunci, Ubangiji ta'ala ya ce fa qatilul lati tabghi, kuma rama wadda aka zalunta, kuma rama ta baya ku yaki jama'ar wadda take azzalima. Ubangiji ta'ala ya ce fa qatilul lati tabghi, ku yaki jama'ar da ke zalunci hatta tafi'a ila amrillah, sai ta dawo zuwa lamarin Allah shine tabbatar da adalci da gaskiya. To dan haka shine malamai suka ce bardulul juhudi fi qitalil kuffari, sai ya ce wal buga wato da azzalimai, sai ya ce wa kuffari tariq wato da waɗanda suke ƴan fashi, an gane ko, da waɗanda suke ƴan fashi. Lafazin kuffarut tariq jami'i ne na qafi'ut tariq, ma'ana ɗan fashi kenan, su ne ƴan fashi waɗanda suka fita suka tsara hanya, suna tunzura jama'a suna karɓe musu dukiya, in har ya kama su gama da rayuwar wasu sukan gama da rayuwar wasu. To wannan wajibi ne akan shugaba ya daura da mara ta yaki ya aika musu sojojinsa duk inda aka same su a gama da su, in aka cabke su aka zo da su, to wannan hukuncin da za a musu tsire su za a yi. Idan a wannan hali na fashi sun kashe rai sun karɓa dukiya sun tunzura jama'a, to kowanne tsire shi za a yi gaban jama'a, kowa ya gan shi a kashe shi, a sanya wani kututturen icce a tsire shi ya yi kwana da kwanaki yana walika. Shi ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. kenan in aka ce jihadi sai mu ce badulul juhudi fi qitalil kuffari wal bughati wa kuffari dare, ba da iya kokari game da yakar kafirai wal bugha da azzalimai, na karkashin azzalimai sune wadanda suka ma shugaba ta waye shugaban da aka masa mubaya'a, to su ma wannan ya halatta aje a yake su. Haka na karkashin azzalimai waɗanda suka yi kunnan kashi suka hana zakka ga shugabanin musulmi, su ma wannan ya halatta aje a yake su, kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya yaki waɗanda suka hana zakka. Sai ce wa qubba'i tariq wato da ƴan fashi, wato shi jihadi abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana shi wato da nassi na Alkur'ani, haka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka da ijma'i na malaman al'umma, gaba ɗayan malaman al'umma tun zamanin sahabbai har izuwa yau ba a samu ba saɓani game da duk wani malami da ake lissafawa da faɗarsa cewa jihadi abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta ma bayinsa, kuma jihadi baya taka birki sai ya dangana da alkiyama, kamar yanda annabi Isa alaihi salam idan ya dawo sai ya ci gaba da jihadi. Zawwar annabi Isa alaihi salam wato babbar alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na tashin kiyama, kuma hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da haka cewa jihadi yana nan ba inda yaje sai ya dangana da alkiyama, kamar yanda wasu suke da'awar cewa wai yau babu jihadi. Lalle babu jihadi a sababin mu'minai sun yi rauni, amma abinda muke so mu sani, jihadi abu ne wanda yake da tsari, ba abu ne ba wanda yake karazube wanda kowa zai fito ya ce a kawai jihadi yana da ladubba. Akwai ladubba wanda shari'a ta ladabtar da mu, akwai ladubban da suke kasancewa kafin a fita fagen daga, akwai ladubban da suke kasancewa a tsakin fafatawa da abokan gaba, akwai ladubban da sai an gama yaki. A kaɗan wani lokaci mun taɓa zano ladubban sun haura sama da 40 da wani abu. Kuma jihadi ba kowa ba yake cewa a fita jihadi a ƙarƙashin shugaba wanda aka masa mubaya'a na musulmi shine yake buga tambarin yaki cewa a fita aje a yi jihadi. Na daga cikin nasi na Alƙur'ani wanda yake nuna mana cewa jihadi abu ne wanda Allah ya shir'anta mana, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Baqara. Ubangiji ta'ala na faɗa, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Ubangiji ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, ku yaki waɗanda suke yakar ku domin ɗaukaka addinin Allah. Wa la ta'tadu, ubangiji ta'ala yace kada ku ketare iyaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, domin ubangiji ta'ala baya kaunar bayi masu ketare iyaka. Anan kaga ubangiji ta'ala ya ba mu izinin duk waɗanda suke yakar mu saboda wannan addini namu, to Allah ya ba mu izinin cewa mu yake su. Haka can ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Tauba, ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wa yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, ku yaki waɗanda ke kusa da ku na kafirai, wal yajidu fikum ghilzah, su samu tsanantawa da kausasawa game da ku, ma'ana kar ku musu sassauci. Kaga wannan aya ita ma ubangiji ta'ala na wajabta mana yakar duk waɗanda suka kafirce masa. Haka can ubangiji ta'ala yake faɗa, waqatilu fi sabilillahi hatta wa yake cewa waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ubangiji ta'ala yace ku yake su har akai lokacin da wata fitina ba za ta rage a ban ƙasa, ma'ana me ake nufi da fitina? Shine hada bautar Allah da wani. Shine yace waqatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, har addini gaba ɗayan shi zamanto Allah shi kadai yake bauta ma. Haka can ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu, ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Ubangiji ta'ala yace ya kai wannan annabi, kiran bai keɓanta ba gare shi shi kadai, ya haɗa shi da shi da al'ummarsa. Jahidil kuffara, ubangiji ta'ala yace ka yaki kafirai, wal munafiqina munafikai su ma ka yake su, waghlub alaihim, ubangiji ta'ala yace ka kausasa musu, waghlub alaihim ka kausasa musu ka tsananta musu. Kafirai a yake su da makami, bayan an yake su da duk wani makami wanda za a iya karkato kayan za a iya karkato su zuwa ga addinin musulunci a tankwasa su, sannan su munafikai za a yake su da harshe a canza miyau da su ai muhawara da su. Ubangiji ta'ala yace waghlub alaihim ka kausasa musu kada ka sassauta musu. Haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadimuhum sakiru. Haka can Ubangiji ta'ala na faɗa, wa inna kasu aymanahum min ba'di ahadihim wa qa'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraji ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. A takaice waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna nuna mana jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah za mu ga kaɗan daga cikin su wanda malam ya zo mana da su a ƙarƙashin littafin. Shi ne malam ya zo mana da hadisi na 400 daidai shi ne hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa. Allah ya kara masa yadda ke faɗa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'adu. Yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharan kwanukansa wanda ya hadu da abokan gaba a cikin su. Lafazin al'adu lafazi ne wanda yake mufrad, amma abinda ake nihi jam'i kenan a ada. Ngane ko ai fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'ada shine ake nihi da adu, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa humul adu ai humul a'ada fahadharhu, kamar yanda ya faɗa la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Shine yace annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a cikin sharan kwanukansa wanda ya hadu da abokan gaba a cikin su. Intabara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara kai ma abokan gaba dauki, hatta idza malati shams, sai da aka kai lokacin da rana ta karkata inuwa ta sauko, qama fihim, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya a cikin sahabbansa. A lokacin da ya tsaya a cikin sahabbansa maqala, manzon Allah sai ya ce da su, ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, la tatamannaw liqa'a al'adu, manzon Allah ya ce kada ku yi burin haduwa da abokan gaba. La anan nahiya ce, kai tsaye hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa kada mu yi burin haduwa da abokan gaba. Micince hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da ya hani mu cewa kada mu yi burin haduwa da abokan gaba? Domin burin haduwa da abokan gaba wani nau'i ne na nuna jiji da kai da nuna isa da kuma dogaro akan karfin da mutum ya tanada, wanda jiji da kai da nuna isa da dogaro akan cewa wai kai a shirye kake, wannan haramun ne, baya dacewa ga mu'min, kuma sababi ne wanda yake na samun kaskanci da wulakanci. Domin duk wanda zaka nuna, duk lokacin da mu'mini zai nuna wani nau'i wanda yake na jiji da kai da nuna isa, to ya san da cewa babu abin da zai biyo baya face kaskanci. Kuma duk lokacin da zaka dogara akan wani shiri da kai, to insha Allah ba zaka karaya, indai kana ganin cewa wai kai a shirye kake, baka shayin komai, ka tanadi duk wani abin da ake bukata, to sunanka kaskantacce kuma ba zaka kai labari ba. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Hunayn sun dan nuna jiji da kai. Me ya kai su jiji da kai? Suna ganin cewa wai inda ana rinjaye su ne saboda karanci, to a yau ba za a rinjaye su ba saboda suna da yawa. Kuma inda saboda karancin tanadi na makamman yaki ne ake rinjayar su, suka ce to a yau ba za a rinjaye mu ba. Don haka sai suka kalli abokan gaba cewa wannan wankin hula ne wanda ba zai kai su hanki ba. Ubangiji ta'ala ya nuna musu kuskuren su, saboda shi mumini in yayi kuskure to ba a jira sai an nuna masa kuskuren shi domin ya dawo kan hanya. Da aka fara gwarzawa tsakanin muminai da kafirai a ranar yakin Hunayn, take yanke kafirai da kankantarsu da karancinsu suka tarwatsa muminai duk yawansu gaba ɗaya suka watse suka juya baya da gudu. Babu wanda ya tabbata ya ja daga face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata alfadara ta shi tare da wasu sahabbai ba su wuce ba a lissafa da ɗan yatsotsi ba su wuce ba hudu ko biyar. Daga cikinsu akwai Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da ragamar wannan alfadara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ilayya ibadallah, yana cewa ya ku bayin Allah ku dawo gare ni. Manzo Allah yana cewa duk wanda ya dawo ya kai dauki sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Shine Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul Tauba, laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbir thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وبنجي تعالى يجي لقد نصركم الله في موادنا كثيرة تبس وبنجي ياتي مكيه أجكي مراري ما سيوا مراري ديوا دكوكا كرا دا أبو كانغا غرف وبنجي ياتي مكامه يابا نصرا سيجي ويوم هنين يجي كتنا رانر هنين idza a'jabatkum kathratukum, lokacin da yawan ku ya sanya ku jiji da kai kuna ganin cewa wai waɗannan kafirai wankin hula ne ba zai kai ku hantsi ba. Ubangiji ta'ala ya ce falam tughni ankum shay'an, yawan ku bai kulla muku wata tsiya, bai amfanar da ku komai. Wa daqat 'alaykumul ardu, kasa duk fadinta Ubangiji ta'ala ya ce ta muku kunci, kuka rasa inda za ku saka rayukanku. An sayo muminai gaba sai fatattakarsu ake, kowa yanda ka san kamar an sanya shi cikin kwalba ko an sanya shi cikin batta a rike, kasa duk fadinsa ta masa kunci. Ka san duk lokacin da bala'i yayi bala'i aka sayo mutum gaba ya ga halaka ido da ido, to duk fadin duniya gaba ɗaya zai ga ta masa kunci, inda zai saka ran shi zai rasa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa baqat 'alaykumul ardu bima rahabat, kasa ta muku kunci duk fadinta. Ubangiji ta'ala ya ce thumma wallaytum mudbir, sannan kuka juya baya kuna masu gudu. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, bayan haka sannan Ubangiji ta'ala sai ya saukar da nutsuwarsa ga manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji ta'ala ya saukar masa da wata nutsuwa, ya ƙara tabbata a gurinsa ya ja daga. Wa 'alal mu'minina, haka nan Allah ya saukar da nutsuwa ga mu'minai suka dawo suka kai dauki. Wa anzala junudan lam tarauha, Ubangiji ta'ala ya saukar da wata runduna wanda ba ku ganin ta da idon ku, sun ta ce runduna ta mala'iku. A ranar yakin Hunayn ma Ubangiji ta'ala ya saukar da mala'iku sun kama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini. Wa azaba alladhina kafaru, Ubangiji ta'ala ya azabtar da waɗanda suka kafirce masa, sai ce wa zalika jazaul kafirin, wannan shine wato sakamako na kafirai tun daga duniya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fara ɗanɗana musu hukuma a kan hannun muminai kafin a wayi gari kiyama. To kaga ashe duk lokacin da mutum zai ringa gurin haduwa da abokan gaba, abu na farko zaka samu akwai jiji da kai tare da shi, kuma tare da cewa ya dogara akan tanadinsa. Sannan yana daga illar haduwa da abokan gaba, wannan zai sa mutum ya zamanto ya wulakanta abokan gabar, kana ganin kankantarsu. Don haka ba za ka iya zagewa ba ma kai yaki kamar yadda ake bukata, domin in ka raina abu ba ka daukan shi da mahimmanci, kuma duk wasu matakai wanda ya kamata a ce ka dauka ba za ka dauka ba. To kaga fa anan waɗannan hafiyayyun jama'a ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka sa wani abu na jiji da kai a cikin kawunansu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna musu kuskurensu. to dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ya ayyuhan nas la tatam yake cewa la tatamannu liqa'a kada ku yi burin wato haduwa da abokan gaba kuma yana daga cikin illar haduwa da abokan gaba saboda haduwa da abokan gaba al'amari ne na gaibi in har Allah ya kaddara haduwa da abokan gabar ba ka da tabbas shin zaka tabbata abunka ka ja daga ko kuma zaka juye baya da gudu kaga mutum baya da tabbas wanda juya ma abokan gaba baya a ranar da ake sahu a fagen daga suna matsowa kuna matsowa duk wanda ya juya baya ya tsorata to wannan sakamakon shi wutar jahannama kuma Allah ya masa fushi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul anfal ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar ومن يولهم يوم إذن دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبنجي تعالى يتي يقوم بني إذا لقيتم الذين كفروا زهفا إذا كك حدود ودن نسك كافر تيب زهفا لوك تند كك مصروا سنا مصروا أفجن داغا Ubangiji ta'ala ya ce falatu walluhum al-adbar kada ku juya musu baya sai ya ce wa man yuwalli duk wanda ya juya ma abokan gaba baya a ranar da ake gaba da gaba Ubangiji ta'ala sai ya toge sai ya ce illa mutaharrifan liqital sai dai wanda ya karkata domin wani salo na yaki ya ja da baya da gudu ba dan tsoro ba wani salo ne domin su biyo shi in suka biyo shi a can yana da ƴan uwansa sun yi kwanto suna zawwa kawai sai su gama da su Ubangiji ta'ala ya ce banda wannan an gane ko illa mutaharrifan liqital sai wanda ya karkace ya juya saboda wani salo na yaki au mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda ya taro jiki zuwa wata jama'a ta shi kenan in ya janyo suka biyo shi kenan suna zawwa to yana da ƴan uwansa sun kwanto kenan suna zawwa sai su zagaye su su gama da su Ubangiji ta'ala ya ce in banda waɗannan biyu to duk wanda ya juya ma abokan gaba baya a ranar da ake gaba da gaba Ubangiji ta'ala ya ce faqad ba'a bi ghadabi min Allah tabbas ya juya baya tare da fushin Allah ma'ana Allah ya yi fushi da shi wa ma'awahu jahannam kuma makomar sautar jahannama ce wa bi'sal masir Ubangiji ta'ala yace kir da makoma a ce jahannama ita ce makomar bawa dan haka a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana juya ma abokan gaba baya a ranar da ake gaba da gaba cewa na ɗaya daga cikin abubuwa bakwai masu hallakarwa a ranar kiyama yace mana ijtani bisaba'al mudikat daga cikin bakwai kin sai yace wata walli yawmuz zahab juya baya a ranar gaba da gaba da abokan gaba saboda duk wanda zai juya baya zai karya ma ƴan uwansa mu'mini zuciya zai bada wata dama wanda za a samu raunana jama'a ta mu'mini dan haka Ubangiji ta'ala yayi kashi da yayi barazana game da juya ma abokan gaba baya kenan kaga gurin haduwa da abokan gaba ba ka da tabbacin cewa ka ja daga ko kuma ka juya baya dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ali Imran wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ai kun kasance kuna gurin mutuwa kafin ku haɗu da ita me ake nihin haduwa da mutuwa shine sababban ta domin yaki sababi ne daga cikin asbabun mutuwa Ubangiji ta'ala ya ce kun kasance kuna gurin mutuwa min qabli an talqaw kafin ku haɗu da ita Ubangiji ta'ala ya ce faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun tabbas ku gayi mutuwar kun ganta kuna gani ido da ido kuna ganin takobina walkiya akan kawunan mutane ana fille kawunan to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana ayyuhan nas yace ya ku jama'a la tatamannu liqa al-adu manzon Allah yace kada ku yi gurin haduwa da abokan gaba manzon Allah sai yace wasallallahu al-afiya yace ku roki Allah wato lafiya shi ne zaman lafiya idan aka ce al'afiya wato shine kubuta game da duk wani abu abin ki abin kyama a nan duniya da makoma lahira duk wanda Allah ya bashi lafiya to ya cimma burinsa duk wani abu da kake ki kake kyama to zaka kubuta game da shi a nan duniya kuma zaka kubuta game da shi a gobe kiyama shine yace was'alullaha al'afiya yace ku roki ubangijin ku lafiya dan haka babu arzikin da ya wuce zaman lafiya shine arziki wanda yake lamba daya a cikin rayuwar mu'mini duk wanda Allah ya bashi zaman lafiya to wannan ya ci nasara a rayuwarsa dan haka yaki musiba ne ba wanda ya san cewa yaki musiba ne sai wanda ya tabbai dan haka wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya shine Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani shine yake cewa wamal harbu illa ma alimtum wa zuqtum wama hiya anha bil hadith al murajjal mata taba'a suha ghanimatan shine yace wamal harbu illa ma alimtum wa zuqtum yace yaki fa bi zaman to fa ce abu ne fa wanda kun san shi kun dandane shi kun san bala'in yaki kun san musibar shi kadiba kaga duk kasashen da aka yi yaki abu na farko duk kasar da ta yi yaki abu na farko sai ta samu karaya ta tattalin arziki kuma yunwa sai ta addabi wannan kasa abu na uku cututtuka rashin lafiya sai sun mamaye wannan kasa marayu su yawaita mata bazaure su yawaita to shine kenan anan yace was'alullaha al'afiya manzo Allah yace ku roki Allah zaman lafiya kar ku yi burin haduwa da abokan gaba shine sai yake fada sai yake cewa fa idza laqitum yace in har kun hadu da abokan gaba Allah ya kaddara haduwar ku da su manzo Allah yace fasbiru ku dau hakuri an gane ku jimri ku nuna musu jimriya kenan ku jimri ku sha daga kuma ku nuna musu jimriya yanda kuke jin wahala su ma suna ji kamar yanda Allah ya fara in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarju in takunu ta'lamuna in har kun kasance kuna jin radadi na yaki da wahalar sa to kada ku manta fa innahum ya'lamuna su ma abokan gabar naku wato suna jin radadin yakin kuma sun san wahalar shi bambancin ku da su wa tarjuna minallahi ma la yarjuna ko kuna kauna game da ubangijin ku shine sakamako a gobe kiyama ita ce aljanna su abinda ba sa kauna su kawai yaki ne suke dan su kare rayuwar su ta duniya amma ku kuna da manufa ku yakin ku da kuke da manufa kenan ku yafi dacewa a ce kun jibre kun ya daza kamar yanda Allah ya mana umarni game da haka ya ayyuhal ladina amanu subiru wasabiru warabihu wattaqullaha la'allakum tuflihun shine yace fa idza laqitum in har kun hadu da su manzo Allah yace fasbiru yace ku dau hakuri ma'ana ku jure sai yace wa alamu yace kuma ku yi sani annal jannata lalle ita aljanna ta hada zilalin su wato tana karkashin inuwar takubba ma'ana yaki sababi ne daga cikin sababa na dacewa da aljanna kai tsaye a gobe kiyama kai ba sai ma an waye gari kiyama duk wanda ya samu shahada a fagen daga abu na hurku da zaran ya mutu ubangiji subhanahu wataala yakan sa mala'iku su zare wannan rai nashi in an zare wannan rai akan je a saka shi cikin wani makwalkwato na wasu tsuntsaye tsanwaye a gidan aljanna suna yawo a kan itacen aljanna ko ina suna kiwo kuma abu na farko daga jini yayi tsartuwa na mayaki a fagen daga gaba ɗayan duk wani laifi da yayi tsakanin shi da ubangijin shi subhanahu wataala gaba ɗaya Allah ya gafarta masa gaba ɗaya abu ɗaya ne kadai ba a gafarta masa shine bashi haƙƙin jama'a wannan sai ya biya dole ne wannan sannan kuma daga cikin jama'ar shi sai Allah ya bashi cetan wasu adadi kamar yanda insha Allah karin bayani zai zo akan haka to dan haka shine anan manzo Allah yace wa'alamu ku sani annal jannata lalle ita aljanna ta hata zilalin su tana karkashin inuwar takubba ma'ana duk wanda ya sadaukantar da rayuwarsa ya fita yaki na daukaka addinin Allah da kikkiawar niyya, to ana kashe shi kai tsaye makomar shi a jannati. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sannan manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam sai ya fada, sai ya ce Allahumma munzila al-kitab, yace ya Allah, ya Ubangijin da ke saukar da littattafai ga annabawansa da manzanni, wa mujriyas sahab, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa iya inda ya so ya zubar da ruwa, wa hazimal ahzab, ya Ubangijin da ke karya jama'a ta kafirai da ƙarfin mulkinsa, sai ya ce ihzimhum, ya Ubangiji na roƙonka nake waɗannan abokan gaba namu, ya Allah ka karya su, wansurna alaihim, ya Allah ka ba mu galaba a kansu. A nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ja hankulan jama'a cewa kada su yi gurin haduwa da abokan gaba iya abin da ya dace su roƙi Allah zaman lafiya, sai ya ce fa'iza da ke tubuhun fasbiru, in kun haɗu da abokan gaba, manzan Allah ya ce ku ɗau haƙuri. A nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana sababi daga cikin sabubba na samun galaba akan abokan gaba, wanda ta hanyar waɗannan sabubba in har mun kiyaye to da izinin Allah za mu samu nasara akan abokan gabar mu. An gane ku? Kenan shi ne ya ce fa'iza da ke tumuhun fasbiru, in har kun haɗu da su ku ɗau haƙuri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a nan cewa in mun haɗu da abokan gaba mu ɗau haƙuri, kafin haka Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani can cikin suratul Tauba, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, wa'adiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin, ash-shahid wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ubangiji ta'ala yace ku dau haƙuri in kun haɗu da abokan gaba, lalle Ubangiji ta'ala yana tare da bayi waɗanda suke masu daukan haƙuri. A wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana sabubba daga cikin sabubban da suke sa mu'mine su samu galaba akan abokan gaba. Farko ya ce mana ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, idza laqitum fi'atan, in kun haɗu da wata jama'a ta abokan gaba, Ubangiji ta'ala ya ce fasbutu, ma'ana ku ja daga, kar ku gudu, kada ku ja da baya, a samu tabbata a fagen daga, a samu shi ne kada a ja da baya, shi ne fasbutu. Ubangiji ta'ala ya ce ku ja daga, ma'ana kada ku gudu, kada ku ja da baya. Kare kenan abu na farko shi ne as-sabat, kenan mutum ya dora ma zuciyarsa dutse, kada ya gudu, kada ya ja da baya. Sai ya ce da ya ce fasbutu, sai ya ce wadhkurullaha katsira, ku ambaci Ubangijin ku ambato mai yawa, ma'ana ku ta ambatan Allah, ambatan Allah a fagen daga sababi ne daga cikin sababba na samun galaba. Wani zikiri ne wanda za a yawaita shi ne kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, haka ake bukatar mu'mine a fagen daga su ringa maimaita wannan kalima. Sabani su abokan gaba banda ihu da zage-zage babu abinda suke, to mu iya abinda za mu yi shi ne ambatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ya ce wadhkurullaha katsiran, ku ambaci Ubangijin ku ambato mai yawa, la'allakum tuflihuna, don ku rabauta da abinda kuke buri a duniya da lahira. Sannan sai ya ce wa'adiu Allah wa rasulahu, kuma Ubangijin ku da'a, kuma manzansa da'a. A cikin tsari na musulunci bangaren jihadi, dole sai an kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da na manzansa, dole sai an yi da'a ga Allah, an yi da'a ga manzo. Yana daga karkashin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da da'a ga manzansa, wato shi ne yin da'a ga wanda yake kumandan kin yaki, wanda aka ce shi ne shugaban rundunar nan ta yaki, to kada ku saba masa. Duk abinda ya zartas ya ce kaza za a yi, to ku yi masa da'a. Sai dai in kuna ganin kuskure a cikin ra'ayin shi, a cikin ladabi da girmamawa, ku ba shi shawara, ku ce mu ga iya abinda muke gani, yaya ka gani? In ya fifita ra'ayin shi akan naku, to baya halatta ku yi masa jayayya, dole za ku yi masa biyayya. An gane ko? Dole za ku yi masa biyayya. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar ishikan gane ko cikin bayani ya zo da yace wa adiullah wa rasuluhu sai yace wala tanazabu kada ku yi jayayya fatafshalu yace in har kuka yi jayayya fatafshalu wato za ku samu wato shine tarwatsewar al'amari in aka ce fashal wato shine abu ya zaizaye ya lalace kenan fatafshalu wa tazhabu rihukum kuma karfinku da duk wani tanadinku zai tafi a banza kenan dan haka dole wanda aka shugabantar da ku akan shi shugabanin runduna dole a yi masa da'a kar a masa jayayya in ma kuna da wani ra'ayi kuna ganin cewa ra'ayinku na yafi nashi to shawara za ku ba shi in ya karbi ra'ayin naku fa lillahi alhamdu amma in ya nace cewa sai ra'ayinsa to dole ku yi masa biyayya kada ku yi jayayya da shi kamar yanda yini ma shugaba jayayya a ranar haduwa da abokan gaba saboda ne wanda yake na samun karaya a ranar yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi gwannai a wajen hanbin kibiya sai da ya zabi mutum 40 daga cikin sojojinsa manzon Allah ya je ya dora su akan wani dutse wanda ya dora su akan dutsen manzon Allah ya jira su kenan sun kare bayan mu'minai ta yanda kenan ba za a kama mu'minai dauki ta bayan su domin anan ya sanya sojojin su sun tunkari wajen da abokan gaba za su mutu mutum 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira su har yau akwai dutsen ana kiran shi Jabal Ruma nan yake kusa da dutsen Uhud wadannan mutum 40 da manzon Allah ya dora su akan wannan dutse sai ya shugabantar da wani sahabi daga cikin su shine Abdullah ibn Jubair manzon Allah ya ce shi kai ne shugabansu manzon Allah ya musu wasiya ya ce ta kowane hali kuka ga mun kasance manzon Allah ya ce kada ku gushe ma wannan wuri a wata riwaya ya ce ko da kun ga tamkar tsuntsaye daga sama suna dauke mu sawa'an mun ci nasara ko an karya mu manzon Allah ya ce kada ku gushe ma wurin da na dora ku a lokacin nan a farko an fara karawa da abokan gaba ubangiji ta'ala sai ya ba mu'minai nasara a farkon yakin Uhud aka fatattaki kafirai suka juya baya ana tsinar ganima su waɗanda suke kan dutse da suka ga an karya kafirai sun juya baya ɗan uwansu suna tsinar ganima sai suka ce a ai sauka za mu yi mu taya ɗan uwan mu tattara ganima Abdullah ibn Jubair yace kar ku manta alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da mu cewa kada mu gushe daga wannan wuri suka ce a mun sauka dai zamu yi mu je mu tattara wannan ganima mu taya ɗan uwan mu suka sauka ba wanda ya tabbata akan wannan dutse sai shugaban nasu Abdullah ibn Jubair da wasu ɗan kadan daga cikin jama'a ubangiji ta'ala da hikimarsa domin ya dandana musu hukuma ta saba ma manzansa sai ya sanya wata tawaga daga cikin kafirai wanda Khalid ibn al-Walid na jagorantar su sai ya zagayo ta bayan dutsen waɗanda suka rage akan dutsen ya gama da su gaba ɗayan su sannan waɗannan da suka gangaro kuma ya sa su gaba aka ringa fatattakarsu shine ubangiji ta'ala ya kissanta mana a can cikin suratu Ali Imran shine yake cewa walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idza tahussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin id tusiduna wa la tadununa 'ala ahadin war rasulu yadukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun a lokacin nan ya sayo su gaba sai da ya fatattake su ubangiji ta'ala ya kissanta mana kaga menene ya kai su sababin samun karaya jayayya da suka samu shugaban da aka shugabantar musu ya ce kwakkumanta ga alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa kar mu gushe ma wannan wuri su suka ce a yi mun sauka to dan haka abinda muke so mu gane duk wanda aka ce shugaban ku ne a fagen daga to kar ku masa jayayya abinda ya ce ku yi shi za ku yi in kuna ganin cewa ra'ayin shi bai ra'ayinku yafi nashi to shawara za ku bashi in ya dauka fa lillahi alhamdu in bai dauka ba ne so dole ku yi masa da'a to dan haka kenan shine anan wato a samu tabbata shine ubangiji ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitu fi'atan fasbutu yace ku tabbata ku ja daga sai yace wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku ambaci ubangijin ku ambato mai yawa dan ku rabauta da abin da kuke buri a duniya da lahira sai yace wa'idullaha wa rasuluhu kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a na karkashin ma Allah da'a da manzansa shine yin da'a ga shugaba sai yace wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu wa tadhhabu rihukum ladabi na hudu sai yace wasbiru ubangiji ta'ala yace ku dau hakuri ku jibri duk wani radadi da duk wata gajiya da duk wata wahala da za ta same ka to abinda ake bukata ka daure ka dora ma zuciyarka dutse sannan anan kuma sai ya nuna mana na daga cikin sabubba na samun nasara a fagen daga wato shine a kirdadi yin yaki a cikin lokaci wanda yake mai dacewa lokacin da rai tana da nishadi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jinkirtawa yi ai kaga farin safiya ya mutu amma bai kai hari ba manzo Allah sai ya jinkirta sai da rana ta karkata inuwar mureshi ta sauka iskar yamma ta fara bugawa ita ce ake kiranta as-saba kamar yanda hadisi na cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa nusirtu bis-saba wato an taimaka mun bis-saba ita iska ta yamma an gane ko iska ta yamma ta lokacin mureshi iska ce wanda take mai sanyi wannan iska ubangiji subhanahu wata'ala ya taimaka ma manzonshi sallallahu alaihi wasallama da wannan iska akan abokan gaba dan haka yakan jinkirta yaki zuwa lokaci wanda yake na mareci an gane ko dan haka kenan anan shugaba a fagen daga in an fita yaki to in an gane cewa akwai tsanani a wannan lokaci abin da ya kamata a dan saurara a kirdadi lokaci wanda yake dacece domin shi ma sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na cin nasara sannan kuma na daga cikin sabubba na cin nasara shine kada mutum ya dogara akan yawa ko wani tanadi cewa a shirye muke a abu dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala saboda nasara a hannun Allah take shi yake bada nasara kamar yanda yake faɗa in yansurkumullahu fala ghaliba lahu wa in yakhzurkum faman dhallazi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min in har Allah ya taimaka muku to ku tabbata ba wanda ya isa ya galaba akan amma idan Allah ya tabar da ku ya fita daga cikin lamarin ku wa man zallazi yansurukum min ba'di ba wani wanda ya isa ya taimaka muku bayan Allah subhanahu wata'ala ya fita daga cikin shanun dan haka ya fada ya maimaita wa man nasru illa bi indillahi al-azizil hakim anan cikin suratu Ali Imran haka a cikin suratul Anfal waman nasru illa min indillah innallaha azizun hakim sannan kuma yana daga cikin sabubba na samun galaba a fagen daga shine yin addu'a kuma yin addu'a da addu'ar da ta dace da muhalli kaga anan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace fa idza laqitumuhum in har kun hadu da su manzo Allah yace fasbiru ku dau hakuri sai yace wa alamu ku sani annal jannata tahta zilalis sumud lalle aljanna wato tana karkashin inuwar takubba sai manzo Allah yace allahumma munzilal kitab yace ya Allah ya ubangijin da ke saukar da littattafai ga manzanninsa da annabawansa wa mujriyas sahab ya ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa inda ya so domin ya zubar da ruwa sai ce wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya jama'u waɗanda suke na kafirai sai ce ihzimhum ya ubangiji ina roƙonka ka karya su wa surna alaihim ya Allah ka ba mu galaba ka taimaka mana akan su kaga anan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma addu'ar da ta dace da muhallin dan haka wannan addu'a sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun galaba akan abokan gaba anan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sirran kin da ke karkashin wannan addu'a me ya faɗa cewa Allahumma munzilal kitab yace ya ubangijin da ke saukar da littattafai kaga a cikin littattafan da manzannin Allah suka zo mana da su a cikin nan muka fahimci cewa jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana, wanda kasancewar wannan ko babbar ni'ima ce, ni'ima ta addini, domin babu wata ni'ima sama da ni'ima ta addini. Wannan musulunci shine babbar ni'ima daga cikin ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya jaddada mana, wanda babu wata ni'ima sama da ita. Wanda shi kuma wannan musulunci ta ina aka san shi? Ta hanyar da tattafan da manzannin Allah suka zo da shi. Dan haka anan yace Allahumma munzilal kitab, ya Allah, ya Ubangijin da ke saukar da littattafai. Sai yace wa mushriyar sahab, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa inda yaso domin ya zubar da ruwa. Wannan kuma ni'ima ce daga cikin ni'ima wadda take ta rayuwa, domin duk a cikin wata ni'ima ta rayuwa babu ni'ima sama da ni'ima ta ruwan sama da Allah yake saukarwa. An gane ko? Gudanar da girgije wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah, shi kadai yake gudanar da girgije ya kai shi iya inda yake so ya zubar da ruwa. Kamar yanda ya faɗa mana a cikin suratul Nur, alam tara anna Allaha yujzi sahaban kuma yu'allifu bainahu kuma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradi fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yace alam tara anna Allaha yujzi sahaban, yace shin wai baka da masaniyar cewa Allah shine yake kore girgije zuwa inda shine yake kore girgije, kuma yo allifu bainahu shine kuma yake hana tsakanin girgije. Lokacin damuna zaka ga girgije, kaga wani yanki can, wani yanki anan, wani yanki anan, zuwa jimawa ka rasa ta yanda akai, sai kaga girgijen nan gaba ɗaya ya haɗu. Wannan girgije din ya haɗu, kuma ya ji alhu rukaman, sannan Allah sai ya sanya shi wato ɗaya kan ɗaya, sai kaga ya hau duri saman duri, ya hau junan shi. Fataral wadika ya khruju min khilali, sai kaga mamakon ruwa yana fita daga tsake shi ka rasa yanda akai. Wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi kadai yake da ikon kore girgije. Dan haka anan manzon Allah yace wa mushriyar sahab, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa iya inda yaso. Wanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'ar wato ya hada da ni'ima ta rayuwar duniya, bayan ni'ima babbar ni'ima, ni'ima ta addini shine saukar da tattafai, sannan sai yace wa mushriyar sahab, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije. Sannan sai yace wa hazimal ahzab, ya Ubangijin da ke karya jama'a ta kafirai da karfin mulkinsa. Wanda waccan ni'ima ta farko babbar ni'ima ta addini, da wannan ni'ima ta biyu ni'ima ta rayuwa, bayan da za a yi waɗannan ni'imomi biyu su tabbata, sai an gusar da wannan abu na uku shine wato kafirai, sai an karya su. Matukar ba a karya kafirai ba, bayan da za a yi mu'minai su gudanar da addininsu kamar yadda suke so. Rayuwar ta addini ba za mu gudanar da ita kamar yadda muke so, haka rayuwa ta duniya ba za mu ji daɗi ba, matukar waɗannan kafirai suna nan. Dan haka anan sai ya ce wa hazimal ahzab, ya Ubangijin da ke karya jama'u na kafirai. Yanzu misali ka ɗauka makiyanmu a yau, ka ga na farko da mun ɓangaren addini ba sa son mu ci gaba. Dan haka duk wani abin da zai mai da hannun agogo baya su lalata mana musuluncinmu, su lalata mana tarbiyyarmu, shi suke ƙoƙarin shigowa da shi, shi ne hadafinsu na farko. Sannan ba ma ɓangaren addini, ɓangaren rayuwa, duk abin da ƙasashenmu za su yi in dai na ci gaba ne, to sai sun kawo matsala, sun kawo cikas a cikin shi. To dan haka in aka kawar da su, za mu ji daɗi ɓangaren addini, mu gudanar da addininmu kamar yadda muke so, sannan ɓangaren rayuwa kuma za mu ji daɗi kamar yadda muke da bukata. Dan haka anan manzon Allah da ya ce Allahumma munzilal kitab, sai ya ce wa mushriyar sahaba, anan an shafi adatun nida, ai ya munzilal kitab, ya munzilal kitab, ya Ubangijin da ke saukar da littattafai. Sai ce wa mushriyar sahaba, ya Ubangijin da ke gudanar da girgije. Wa hazimal ahzab, ya Ubangijin da ke karya runduna ta kafirai. domin kafirai sun yi ca da Yahudawa, ko mu ce duka gaba ɗaya daman dangi ne na kafirai. Yahudawa da sauran kafirai sun zagaye Madina kwana da kwanuka domin su kawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karya su, ya watsa su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman, suratul Ahzab. Shine a nan ya ce wa hazimal ahzab, ya Ubangijin da ke karya rundununi na kafirai. Sai ya ce ihzimu, ya Ubangiji ina roƙonka ka karya su. Wansurna alaihim, ya Ubangiji ka taimaka mana akan su, ka bamu gaba. Kaga a nan in za ka roƙi wata bukata a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to sai ka yi tawassuli da wata bukata can da Allah ya riya maka. Kaga a nan a baya Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya karya waɗannan jama'u na kafirai, ba wani ƙarfinmu ba ne, ba wata dabararmu ba ce. Don haka a yau ma manzon Allah ya ce, ya Ubangiji muna roƙonka kamar yanda waɗancan kafirai da suka yi mana ca, kai ne ka karya su da ƙarfinka, ƙarfin mulkinka da girman ƙudurarka. To yau ma ya Ubangijinmu muna roƙonka waɗannan abokan gaba namu ka karya mana su, ka ba mu galaba a kansu. Wannan kuma yana nuna mana halaccin wato yin wato abinda Larabawa suke fada, wanda salo ne na zance, ana kiran shi asaja. In aka ce asaja, zance wanda yake da kai daya, ƙarshen kowace zancen ya zamanto harafi ne wanda sun yi daidai. Yanzu anan ya ce cai Allahumma munzilal kitab, ƙarshen wannan kalima mai ke akwai babu cai Allahumma munzilal kitab. Sai ya ce wa mujiriyar sahab, sai ya ce wa hazimal ahzab, sannan sai ya ce ihzimhum, sannan sai ya ce wansurna alaihim. Kaga ya ce alkitab, as-sahab, al-ahzab, sannan ya ce ihzimhum, sannan ya ce alaihim. To wannan in har ya kasance ya gudana akan harshenka, wannan ba laifi ba ne ba. A cikin zance ka ringa zance wanda yake asaja, zance wanda yake mai kai daya. Amma haka mutum ya kallafa ma kansa, kuma musamman in ya kasance domin wato rikida kariya a ga cewa gaskiya ce, to wannan haramu ne, baya halatta musulmi ya kawatar da irin wannan zance nashi. Kamar yanda ya gabata, wasu mata wanda suke karkashin wani mutum daga cikin sahabbai, wanda daya ta jefi yar uwarta da wani dan dutsi, sai Allah ya kaddara wannan dutsi ya gama da ita, tana da ciki, dan da yake cikin cikin ta shi ma ya mutu. Aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kisa ne wanda yake yayi kama da ganganci, amma ba ganganci bane. Kisa wanda yake kama da ganganci, ka bigi mutun da abinda a al'adance ba zai iya kashe mutum, sai aikatari kuma ya kashe shi. Yanzu misali takalmi, kaga al'adance takalmi ba zai kashe mutum ba, to amma in ka bigi mutum da takalmi, Allah ya kaddara mutuwar shi. Wannan kisa ne wanda yayi kama da ganganci, amma ba ganganci bane. Ko ka dauki wani dan dutsi wanda a al'adance bai kai ba a ce ya kashe mutum, da kaje hin mutum wannan dutsi sai ya kashe shi, to wannan ba a kiran shi kisa na ganganci. Kisa ne wanda yayi kama da ganganci, amma ba ganganci bane, domin kisa kala uku ne, kamar yadda bayani ya gabata. Akwai kisa na ganganci, akwai wanda yayi kama da ganganci, akwai kisa na kuskure. To da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zartar da hukunci, yace dan da yake cikin cikin ta za a bada bawa wanda yake zababbe, shine diya. Ita kuma wannan mata da Allah ya mata rasuwa, ita wadda ta jefe ta, manzon Allah ya dora diya akan danginta su je su hada diya. To a lokacin nan akwai wani daga cikin dangin ita wannan matar, balma ina ji mahaifinta ne, shine Hamal ibn Nabiga al-Hudhari, Allah ya kara masa yadda. Sai ya tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa kaifa hugurin malla shariba wala akal wala nabaka wala stahal wa mithlu zalika yuqam. Yace ya Rasulullahi, yace kaifa ugri, yaya za a dora mun diyar malla shariba, yaron da bai fara shan abin sha wala akal, bai fara cin abinci ma a ce biya diya, wala nabaka, wanda bai fara magana, wala stahal, yace kuka ma bai yi ba yace fa misal zalika yuqal yace ai kwatancin irin wannan kawai abokin tadda shi ya tafi abin sa kaga zance ne wanda ke akwai saja a cikin shi ciyayi kaifa ugurin malla shariba wala akal wala nabaka wala istahal fa misal zalika yuqal kaga farko mun yace malla shariba wala akal karshen zancen ya aka samu mun samu lamu sai yace wala nabaka wala istahal sai yace fa misal zalika yuqal manzo Allah sai yace wannan da ya dan uwan bokaye ne a wajen irin wannan zance ka san ba wanda ya yi bokaye da irin wannan zance a can ma a jahiliya wannan zance wanda ke akwai saja zance wanda yake mai jan hankali sihirin zance bokaye aka san da shi dan haka in ka je wajen su za su shirya ka duk wani abin da kake da shi sai sun karkabe shi saboda tsabar iya zance to in ya kasance domin bata gaskiya to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta musulmi yayi wannan asali to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma munzil alkitab sai yace wa mujriy as-sahab wa hazim al-ahzab sai yake cewa ihzimhum wansurna alaihim ya Allah ka karya su ya Allah ka taimaka mana akan su a takeice dai wannan hadisi yana nuna mana jihadi abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya shir'anta mana nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.